الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin At-Tafsiratu fi Ulumil Qur'an, kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin. A darasinmu da ya gabata shi ne darasi na shidda, wanda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da ainihin farkon darasi na bakwai. Darasinmu na shidda ya tattauna ne dangane da abin da ya shahi bayani da muke ciki ne akan al-mabahasu ar-rabi'u game da nuzulul Qur'an. To da satin da ya gabata kamin wannan mun yi an-nuzulul awwal, yanzu kuma mun dawo akan an-nuzulus sani, inda cikin bangare na biyu na an-nuzulus sani nan ne ainihin lokaci ya tarar da mu, sai muka dakata darasinmu a cikin an-nuzulus sani. Inda za mu tashi a wannan darasin namu na ainihin bakwai daidai shahi na 14 a cikin wannan littafi, gabar da malam yake cewa amma sunanu sahiha, amma sunnoni waɗanda yake ingantattu, ma'ana hadisai kenan. Malami ce amma hadisai ingantattu, tunda mun ji bayani aƙalla malam ya kawo mana kusan ayoyi guda 10 ko kuma ayoyi mabambanta a cikin surori kamar guda 10 waɗanda ke tabbatar da cewa lalle Al-Qur'ani ya sauko rarrabe zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan da aka saukar da shi a Baitul Izza a sama ta kusa. To Jibril yana ɗebo Al-Qur'ani yana tawa da shi gwargwadon buƙata, duk sanda akwai buƙata sai a kawo Al-Qur'ani, ma'ana Jibril ya kawo sako ga babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To nan kuma abinda ya shahi hadisai ingantattu, faqad warada fiha, haƙiƙa bayani ya zo a cikin bayanin sauka Al-Qur'ani, sauka ta biyu inda ya sauko a rarrabe ko kuma karkashe kashi-kashi kenan. Ma yadullu abinda ke dalili ala nuzulil Qur'ani munajjaman mufarraqa, abinda ke dalili akan saukowa Al-Qur'ani a rarrabe karkashe, ma'ana an kawo shi a lokaci bayan lokaci. Na farko daga cikin waɗannan hadisai masu shaidu a kan haka, malam ya ce fa fi sahihain, ya zo a cikin Buhari da Muslim wa gairihima, da wasu littafan hadisin da ba Buhari da Muslim ba, an Aisha radiyallahu anha, daga uwar muminai Allah shi ƙara mata yadda, anna awwala ma nazala, farkon abin da ya sauko sadru surati Iqra, farkon sura Iqra, abin da farkon sauka a cikin Al-Qur'ani shine farko na sura Iqra, ila qawlihi ta'ala, azuwa ga fadin Allah ta'ala da yace ma lam ya'lam. Idan muka duba mabudin sura za mu ga اقرأ باسم ربك الذي خلق الله تعالى ياتي كي كراتو دا سنة أبنجي جنكا واندي أهلتا اقرأ وربك الأكرم كي كراتو أبنجي جنكا شيني ما في كرمتي الذي علم بالقلم wannan da ya sanar da alƙalami dama da Allah ta'ala ya talitta alƙalami na kudura sai umurci alƙalami yayi rubutu sai tambaye Allah ta'ala me zan rubuta yace abin da ya kasance da wanda zai kasance har zuwa ranar alkiyama duka rubuta alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam to waɗannan ayoyin guda biyar a farkon ita wannan sura ta sura Iqra ko kuma suratul Alaq sune ayoyi da suka fara saukowa ga shi babban manzon mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kashi na farko na sakon manzanci kenan da yazo a wurin sa haka kuma malam ya ce wa fi sahihain ya zo a ruwayar Buhari da Muslim aidan kuma an Jabirin ruwayar da ta zo ta bangaren Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma anna awwala ma nazala farkon abin da ya sauko ba'da fataratil wahayi bayan an samu yankuwa na saƙon da ake aiko ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan ana kawo mai saƙon alqur'ani sai aka samu wani dan lokaci da ba a aiko manzancin ba to abin da ya sauko na farko bayan wannan da aka samu wato malam sai ka mana bayani cewa suratul mudaththir hadisi ya tabbata bayan da wahayi ya dakanta zuwa wani lokaci ba aiko ma Annabi wani sako ba na Al-Qur'ani to farkon sakon da aka aiko mai suratul mudaththir ila war-rujza fahjur tun daga farkon suratul mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakaddir wa thiyabaka fatahhir war-rujza fahjur dama da Allah ta'ala ya aiko mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sako sai ga mai cewa to wanga aiki na mai wahala wanda sai ka tashi tsaye sai ka zare dantse don haka qum fa'anzir tashi kai gargadi kai ma duniya gaba ɗaya gargadi wa rabbaka game da ubangijin kuma ubangijinka fakabbir ka girmama Allah ka darkake ubangiji subhanahu wa ta'ala wa siyabaka tuwahinka suma fadahir ka darkake su duk wani abin da ya shahi kazamta ko dauda ko najasa to ka cire shi daga tuwanka warrujza suma gumaka fahjurka kaurace musu wannan harkon ayoyi daga harkon sura zuwa nan sune sauka ta warko bayan yankuwar wahayi bayan wahayi ya dakanta na wani dan lokaci wa rawa ibn Abbas sai ce warwi ibn Abbas amma bai yiwa a ce warwi ibn Abbas a kawo shi da siga bina'un majhul sai dai wa rawa ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ya yo ruwaya wa gairi da waninsa mina sahaba daga cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yo ruwayar alqaula magana fi taqaddumi nuzuli ba'di aswar a cikin gabatuwar saukar sashen surori wal ayati da kuma sashen ayoyi ala ba'di wannan ruwaya ta Abdullah ibn Abbas tana bayani akan cewa an samu shi dan Abbas yayo ruwaya da wasu daga cikin sahabbai dangane da abin da ya shahi gabatuwar saukar sashen wasu surori akan wasu surori aka wasu ayoyi akan wasu ayoyi wa tartibis suwari da kuma jeranta tsarin surori ala hasabin nuzuli gwargwadon yadda suka sauko ila gairi dalika zuwa ga wani bayanin da ba wannan ba na abin da ya shahi shi sha'anin tsarin surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani da kuma tsara su kamar a ce daga suratul baqara sai suratul ali imran sai suratul nisa wanda wanga amrun tawqifiyun al'amari ne wanda yake dakatacce Allah ne zai yi umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan aya ita ce ta fari ga mai bi mata ga mai bi mata wadda sura ita ta warko sannan ga mai bi mata sannan ga mai bi mata wanda wannan yana daga cikin wahamin da ya dauki yan shi'a saboda idanunsu sun rihe suka ce in dai wanga qur'ani da ke rike ga hannuwanmu da aka saukarwa babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wadanda suka hada shi adilai ne me yasa suratu iqra bata zama ta warko a saukowa ba a warkon qur'ani ga ta nan sai kato ta kai kusa kar qur'ani sannan a tarar da ita ban san wannan ba san rai bane a annabi sallallahu alaihi wa sallam shike bayani sura kaza kabima sura kaza sannan shi ma da izinin Allah yayi haka amma saboda wato idanunsu sun ruhe ba abin da suke bida in bayan illa da aibi to zai su dawo suna irin wannan tone wanda bai da wani alheri gare su da ma wanda zai saurara musu ka an samu bayanin saukar surori da jerin su da tsarin ayoyi ila gairi zalika min al-asar da wasu bayanai da suka zo a cikin wasu hadisai da ba waɗannan da aka ambata ba a nan ma'ana in ka bibiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka samu ƙare-ƙaren bayani dangane da tsara surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani da tsara yadda duk alqur'ani ya kasance allati tadullu ala nuzulil qur'anil karim ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wanda su hadisan da zaka samu za su yi maka bayani akan cewa shi alqur'anin nan ya sauko ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mufarraqa kashi ma'ana ya sauko lokaci bayan lokaci ba an saukar da shi jumla guda ba kamar wada wasu suka nema cewa in dai alqur'ani gaskiya ne daga wurin Allah to me yasa ba saukar mu manzon Allah shi jumla guda ba nuzulul kutubis samawiyyas sabiqa saukowar littawai na sama waɗanda suka gabaci alqur'ani kamar at-taura kamar injila kamar zabura waɗannan littawai guda uku at-taura injila zabura da kuma suhufu ibrahim wa musa suma waɗanda suna cikin kutubus samawiyya to yadda suka sauko wannan sha bayanin da malam zai kawo mana ga wada ainihin sauran waɗanga littawan suka sauko saboda shi alqur'ani dai mun ji cewa yana da sauka guda biyu sauka ta farko an saukar da shi ne a sama ta kusa a baitul izza sauka ta biyu kuma jibril yana ɗauko shi gwargwadon buƙata yana kawo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har tsawon shekara 23 amma sauka ta farko a baitul izza tunda ɗebo shi daga lawul mahfuz sai baitul izza a sama ta kusa to su kuma waɗanga littawai na sama da suka sauko za mu ji yadda suka sauko su ma tunda duk littawai ne da suka zo daga wurin Allah ta'ala amma al-kutubu as-samawiyya as-sabiqa amma litafai na sama da suka gabaci al-qur'ani wajen sauka bal mashhuru abinda azzace mafi bayyana bainal ulama'i a tsakankanin malamai annaha kanat tanzil jumla wahida su litafan nan kowane ɗaya daga cikin su yana saukowa ne kai tsaye jimla guda ba za a saukar da shi lokaci bayan lokaci ba kamar zabura an saukar da ita a lokaci guda kamar attaura an saukar da ita a lokaci guda kamar injila ita ma an saukar da ita lokaci guda da wannan suf ibrahima wa musa in muka lura da ma ita attaura ta annabi musa tana cikin alluna ne guda tara a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya dawo daga ganawa da Allah sai tare da dan uwansa Harun da ya bari don kula da sauran al'umma tsaya akan addinin Allah sai tare da ana bauta ma dan maraki cikin hushi sai jiwa da alluna attaura har allo guda daga ciki ya kare na ita attaura din to wannan kenan kaga su duk waɗanga littawai sun sauko ne jimla guda da sabanin wada al-Qur'ani ya sauko. Qala Suyuti, malam Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ya ce, bil itiqan a cikin littayensa da ake ce ma al-itiqanu fi ulumil Qur'an. Ya ce wa dalilu ala dalika, abinda a dalili akan wannan na saukar littafan sama a lokaci guda. Ayatul Furqan ayat da ta sauko a cikin suratul Furqan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru kafirai sun ce laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida inda ya alqurani gaskiya ne daga wurin Allah ya sauko me yasa ba saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan alqur'ani jimla guda ba ya zama lokaci guda ba yana zuwa lokaci bayan lokaci ba kamar kashi kashi wa wajhu dilala abinda fuskar wannan dalili anna Allah subhanahu wa ta'ala hakika Allah madaukakin sarki lam yukadibuhum bidawahum Allah bai ƙaryata su ba game da da'awarsu gaskiya magana cewa inda alqur'ani gaskiya in alqur'ani gaskiya na me ya hana a saukar da shi jimla guda kamar wanda aka saukar da sauran littawai to Allah bai ce ba haka aka saukar da sauran littawai ba mai ƙaryata wannan da'awa ba ma'ana sauran littawai an saukar da su ne a lokaci guda نزول الكتب السماوية جملة بكريتا شوى سول التوانن سما دعك سوكر كامع القرآن سنسوكو جملة ودابا بل الله بكريتا سبا سبو دا جملة ودالي التوان سكسوكو بيّن لهم الهكمة الله يا بيّن آموس هكمة دا تسا waɗancan littawai aka saukaishe su jumla guda shi kuma alqur'ani saukate ta zama rarrabe sai Allah ya bayyana wannan hikima bi nuzulihi mufarraqa a cikin saukar da alqur'ani kashi kashi walau kanatil kutubus samawiyya na a ce littawan sama sun kasance a nazalat mufarraqa an saukar da su a rarrabe littawan da suka gabaci alqur'ani la kana kafiyan fi radd alaihim da wannan ya zama abu mai isuwa ga maidan musu martani ay yaqulu lahum sai ubangiji ta'ala ya ce musu inna tanjima ararraba qur'ani a saukashe shi lokaci bayan lokaci sunnatullah wannan ita ce hanyar Allah bil kutubi allati unzilat ala rusuli gal tattafan da aka saukar ga sauran manzannin da ba shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sai zama Allah bai kareta su ba ga abin da suka wadi na cewa wadancan littawan an saukar da su jumla guda haka din kuma aka saukar da su jumla guda kama ajaba kama wada ubangiji ta'ala ya amsa musu bi mithli dhalika da kwatan kwacin haka na qaulum cewar da suke yi sai Allah ta'ala ya ce wa qalu ma li hadha ar-rasul suka ce min sa wannan manzo ya kulu ta'am yake cin abinci yanzu sun dawo kuma abinda suke tambaya shi wanga manzo min sa yake cin abinci wayam shi fil aswaq me yasa kuma yake tahiya a cikin kasuwanni wanga ko dalili na bayyananne wanda saura annabawan da sun ka gabace shi suma sun ci abinci sun sha abin sha sun tahiya a cikin kasuwanni da aka su dawo suna tambaye cewa misa wanga manzon ka cin abinci misa yaka sha abin sha misa yaka tahiya a kasuwanni wani abu na wanda yake bayyane yake sarai faqala fi radd alaihim sai Allah subhanahu wataala yace a cikin maidan musu da martani wama arsalna qablaka min almursalin ba mu aiko ba gabaninka ya kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani daga cikin manzanni illa innahum la yaquluna at-ta'am kwace duk wanda muka aiko na ba annabe yana cin abinci wayam shuna fil aswaq kuma suna tahiya a kasuwanni ba kai a farko ba duk wani ba annabe da ya gabace ka ya ci abinci ya sha abin sha ya yi tahiya a kasuwa kene yanzu wannan hujja da suke karantawa to hujja ta wanda yake ta zama ba hujja ba ba bayyana lahum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu anna dhalika hakika wannan cin abinci da shan abin sha da yawo a kasuwanni sunanal anbiya'i wal mursalin a hanya ce ta annabawan Allah da manzannin Allah ba wai shi kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan ba a kai irin su kake kamar wanda aka ce musu an ce ma dan haka kaka samu damuwa wasu to suna cewa ka ci abinci ka sha abin sha ka shiga kasuwa kana tahiya inda ba annabe kake da ba kai haka ba to manzannin da suka gabace ka an ce musu haka kamar wanda aka ce maka to kenan wannan ba wani abin damuwa bane bisa ga yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana ya faru ga gabaninka wakadhalika haka nan kuma lamma qalu lokacin da suka ce ahala hadha illa basharun mithlukum suka ce ai wannan bai kasance ba kwace mutunna irin ku daga yanzu sun gaza kawo duk wani misali ko wani dalili ko wata hujja akan abinda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi na alqur'ani ga abin da suke da'awa na cewa alqur'ani sihiri na to ba su da dalili sun gaza kawo hujja amma sai suka ce ah to ai wanga manzon mutunna irin ku kun gani ko mutunna wanda kuke mutane amma shi ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bada hikayar maganar sa a ƙarshen suratul kahf inda yake cewa kul innama ana basharun mithlukum Allah ta'ala ya ce kace mishi ni mutun nike irin ku bambanci na da ku abinda ya bambanta ni yuha ilayya ana yomina aiki kaga kenan tunda ana yoma manzon Allah sallallahu alaihi wa ali wa sallam aike na wahayi kenan to ya bambanta da sauran al'umma wannan da'awa da suke ita ma ba su samu cin nasara akan ta ba. Faradda alaihim, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu martani bisa ga abin da suke wadi, bi anna sunnatahu, abinda a hanyar Allah, Allah yursila rusulan, cewa ba zai aika da manzanni ba, illa min al-bashari, sai cikin mutane. In suna magana cewa an aiko shi shi mutum na, to ai Allah bai taba aiko wani manzon da ba mutum ba. To tunda kuwa Allah bai aiko wani manzo da ba mutum ba, yanzu kenan ba su da wani abu da suka iya buɗa bakinsu su faɗi. Don ga Allah ta'ala yana mai da musu martani. Faƙala, sai Allah ta'ala ya ce, wa ma arsalnaka, ba mu aiko ka ba, wa ma arsalnaka qablaka, kai babban manzo ba mu aiko ba gabaninka, illa rijalan, kwace mazaje, nuhi ilaihim, da muke yowara ake zuwa gare su. Fas'alu ala dhikri, Allah ta'ala ya ce ku tambayi ma abuta sani, in kuntum la ta'lamun, in har ba ku sani ba. Da haka kenan yanzu ma'anar da'awar cewa shi manzo na, a shi mutum na, da haka su ba su gane mai zan manzo na ba, amma kuma ga shi mutum irin su, to ga dalili Allah ta'ala ya maida musu martani cewa dukkan manzanni gaba daya da Allah ya aiko, wanda kusan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine ma na ƙarshe, wanda akwai adadi da malamai ke magana na annabi 120,000 da 240,000, wanda wannan maluma sun kawo wanga bayani, amma Allah ta'ala ya ce minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam naqasus alayk, wasu manzannin mun baka labarin su, wasu ma bamu ma baka labarin su ba, kenan hatta shi ma babban manzo bai san wasu manzanni ba. Bayan akwai annabi wanda yake annabi ne manzo sun kai su 313 ko 315 ko 315, kamar wanda an samu ruwayoyi mabambanta, amma gaba daya waɗanda Allah ya ambata cikin Al-Qur'ani su 25 ne kawai, babu ƙari. Su 25 Allah ta'ala ya ambata a cikin Al-Qur'ani. Da haka kenan, tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ba su sani ba, su tambayi ma abuta sani, babu jayayya da kasantuwar Al-Qur'ani ya sauko rarrabe, an karkasa saukar da Al-Qur'ani gwargwadon bukata har tsawon shekara 23, da kuma bayanai na ayoyi da hadisai da ke tabbatar da wannan. Idan muka diba dangane da abin da ya shahi a wurin da malame ka mana wannan aya, wa ma arsalna qablaka illa nuhi illa rijalan nuhi, to na an samu Al-Imam Ahab rahimahullahu ta'ala ya karanta da nunun, kamar wannan kira'a da take gaban mu, nuhi, wanda an yi ma ha'un kisra nuhi, nunun na da dumma, ha'un kuma an yi mata kisra. Su kuma sauran makaranta da ba Imam Ahab ba sun karanta da ya'un, sai aka yi ma ha'un fataha, kenan madadin nuhi sai a ce yuha, yuha ilaika, an yo maka aike, nuhi ilaika, mun yo maka aike. Idan an karanta yuha ya koma bina'un majahulun. Kuma daidai wannan gaban ne muka kawo ƙarshen al-mabahasur rabi' mai bayani game da nuzulul Qur'an, inda mun ji cewa ya kasu gida biyu, sauka ta farko da kuma sauka ta biyu, wanda malam ya ambato mana kowace daga cikin waɗannan saukar ta Al-Qur'ani guda biyu. Kuma sai al-mabahasul khamis, muna da lokaci ko?
akwai sauran lokaci ko
to sai al-mabasul khamis mabincika ta biyar ta wannan lissahi ita kuma malam ya kawo mana bayani cewa kaifa kana yatalaqqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-qur'an aka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karbo al-qur'ani aka sakon al-qur'ani ka tawwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana an-nabiyyu salawatullahi wa salamuhu alaihi annabi diran Allah da aminci su tabbata gare sa ya kasance yatalaqqa an jibril alaihi salam ala halataini ya kasance cewa yana ainihi karɓar qur'ani shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga halulluka guda biyu ma'ana jibril a lokacin da zai kawo saƙo a wurin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana taho mishi ta huska biyu alhalatul ula hali na harko ayyan saliha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min halihi albashariyya al'adiyya idan har jibril zai kawo saƙo na alqur'ani ga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi jibril yakan ainihi a shi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tashi daga halin shi na zama mutum bisa ga yadda an ka saba kamar gashi nan mutum wanda an ka saba da shi sai ya zama ya canza daga surarsa ila halatin ukhra zuwa ga wani hali na daban wanda wannan halin na daban biha da ita wannan halin ne ya hasulu lahu al-istidadu yake samuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yin tattali da tanadi litalaqqil wahya domin karbo wahayi min jibril alaihi salam daga jibril alaihi salam kawai sai aga halin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya canza ya zama wada kasan shi kadiba kaga yanayi ne ya canza wa huwa jibril yana kasancewa ala halatul malakiyya sai zama ya taho bisa ga surar mala'iki in zai kawo saƙo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci kama kawowa ta farko to sai to bisa ga surata mala'iki wanda ba mala'iki ba duk da aljani ma mutun ya gani yanzu sai an yi ta roƙan mai Allah an yi ta mai karance karance wanda wannan shi yasa ainihi surata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam take canzawa ya tashi daga hali irin na ainihi mutum wanda an ka saba da shi saboda a karba alqur'ani al'amari ne babba wa fi hadhihi alhala a wannan hali lokacin da jibril zai zo a cikin surar sa ta mala'iki qad yasma'u inda maji'il wahi yana ji shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da wahayi zai zo masa mina na yake ji sautun shadidun yana jin wani sauti mai tsanani ka silsilatil jarasi kamar an buga ƙararrawa haka yake jin sautin zuwan jibril idan zai zo masa akan surar mala'iki wa ahyanan a wani lokaci kuma yasma'u lahadiruna waɗanda azzaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam su ma za su ji sautan wani irin sauti inda maji'il wahayi lokacin da wahayi zai saukowa za su ji sautin nan kadawiyin nahali kamar zizar kudan zuma kamar in zuma ta taso mauri haka suke ji a lokacin da wahayi zai sauko idan jibril zai zo a surarsa ta mala'iki wa ta'khudhu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam halatuhu shadidiyya haka nan halatun shadida sai zama wani hali mai tsanani ya kama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruhaniya na ainihi ruhin da zai shigo mishi ya gibu fiha wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai waku ga wannan halin amma zai waku amma ko amma haulahu daga wanda yake gehe ne wani lokacin ma sai ka diba ina annabi yake baka gane shi ba kuna zaune tare da shi a lokacin da wayan zai sauka sai ya zama yawa ku daga waɗanda a tare da shi wa yasqulu a jismuhu kuma jiki ne yana yin nauyi wa yasqulu jismuhu jiki ne sai yayi nauyi ata lata kada hayya kasance ya kusanci lokacin da mutum yake zaune kusa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lata kada naqa raquma da annabi yake samanta a lokacin da wahayi zai zo masa jibril yana bisa ga sura irin ta mala'iki sai raquman nan ta ainihi kasance alatiyar kabuwa wadda yake hawa tabruku tana bi dagurhanawa saboda nauyin da za ta ji saboda wato akwai nauyi cikin wannan sakon sai ga taguwar ma tana kokarin kasawa tana kokarin gazawa don ta gurhane wai za ja'at ko wa idha ja'at fakhizuhu ala fakhizi insani idan lokacin da ake kawo sakon ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai katara tai ta zo ga katarar wani kamar jikin annabi ya taba na wanda a kusa gare shi ya taba wato ainihi katarar wani mutum wanda yake kusa gare shi takadu taraddaha sai yayi kusa ga dandatse ka tattara wannan sai ya zama yana jin wani irin nauyi wanda bai iya daukewa ga wannan lokacin wa yatasabbabu araqan ko wa yatasabbabu araquhu kuma zuha annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsiyaya lokacin da alqur'ani yake sauko masa duk dai wannan dalili ne akan cewa wato alqur'anin akwai nauyi akwai lokacin da a lokacin da ake saukar ma da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da mala'iki zai zo bisa ga sura irin ta mala'iki to
Allah ya kalli sai wani aran ne filashi on ga aske dai kashfa
ta sai kasance wato a gazuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama tana zubowa wa rubbama yasma'u lahu gadidun ka gadidin na'im da yawa wanda a kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wani sauti mai kama da sautin hansari mutum yana kwana a lokacin da ake saukar masa da wahayi idan kana kusa gare shi fa idza ma surriya anhu idan aka kuranye masa wannan sakon da aka kawo mala'iki ya riga ya faɗa mai abinda zai faɗa mai ya kuma tayi wajada nafsahu wa iya sai ya samu kai ne ya kiyaye duk abinda an ka faɗa mishi wa'iyan li kulli ma sami'a min al-wahyi duk abinda an ka faɗa mai na wahayi ya riga ya jiya ya riga ya kiyaye shi ya riga ya rike shi shikenan abin ya riga ya tsaya fa yuballighu kama sami'ahu sai annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam ya ida sako kamar wanda ya jiya wanga halin da yake shiga na nauyi mai sa ya mance komai na abin da aka aiko shi zai ji abin ya kiyaye shi kuma ya yadda sako kamar wanda aka kawo mishi sakon wa hadhihi alhala wannan halin da mala'iki yake zo masa kama ta sura ta mala'iki ashaddu alhalati ita ce mafi tsanani daga cikin halulluka ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yushiru ila hadha yana nuni zuwa ga wannan qauluhu fadin Allah ta'ala da yace inna sanulqi alayka qawlan saqila haqiqa za mu sanya maka magana mai nauyi ma'ana wanga sakon da za a aiko maka to akwai nauyi tare da shi gashi in kana saman taguwa kana tayya za ta kusanci ta durkushe ta gurwana saboda nauyin da take ji idan kana kusa ga mutum ka tattaraka tattaba shi zai ji kamar ka tattara tai za ta danda tsewa ma'ana ka tara a ce ga ta nan duk ta kare wanda ya nuna kenan akwai nauyi cikin wannan sakon da ake kawo maka wala hadi lahala akan wannan hali ne talaqqa annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam alquran bisa ga wannan hali ne annabi yake karbo alqurani huska ta farko wanda kuma akwai huska ta biyu wanda ake kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sakon wannan alqurani inda jibril zai zo ba bisa ga surar mala'iki ba zai zo bisa ga sura irin ta yan adam
Qur'ani to ban gane ba
wahayi in zai kawo masa wahayi ko yawa ba magana abin nan ba in zai kawo mai wahayi ya yana da huska biyu ko in zai kawo wahayi tunda kaga wahayi duk abin da aka kawo manzon Allah ai akwai abin da yake hadisul qudusi din ko wanda ba qur'ani ba zowa wurin kawo mai wahayi kaga ai mun ka diba hadisin jibrilu mashhur ko kaga can ma yazo sigami sigar yan adam ya to kamar wani mutum mai bararin tawayi mai tsananin wari mai gashin kai mai tsananin baki gashi nan dai wata ran kuma yakan zo akan surata dihiya dihiyatul kalbi wata ran kuma yazo siga irin ta balaradin kauye wannan ba a ma gane cewa kamar shi na to wannan kenan ban san lokacin mu ba dan ga alhalatu saniya lokaci yayi ko to shi kenan to insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasin mu na gaba wanda kuma shine darasi na 8 zamu tashi kenan bisa ga hali na 2 da ainihi jibril yake kawo sako a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma zamu ji bayanan da malam ya kawo mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dambe ɗaya da shi abinda na karanta akan daidai Allah ya ba mu lada kurena Allah ya yi mini sha'ishi a cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa ma 'yan uwanmu jama'ar musulmi waɗanda a cikin halin kunci da damuwa musamman waɗanda aka rabawa da gidajensu da wurin nomansu da sauran inda suke zaune Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka yi musu magani Allah ka ba su agaji da gudunmuwa Allah ka kawo musu ɗauki albarkacin Qur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك